السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم نرانا الجمعة عشرين دي بيارك وطر رمضان شكرا تجمع قيا لتريه إذا أربعين دي ديو باين جرر أدو محمد صلى الله عليه وسلم ونتظر دي دي دا بقي قوتن بيار شكرا تجمع جمع دي عشرين دي قيا زامو كيكا بذكرا دو أولنا زاوية زاوية شيخ صالح وموسى معلمي لكن أنك تنفاوى كدونا منا تكين صورت غاشر لا متاشى آية تسكين جزيرا معلم ثاني موسى معلم شيدي جابجي شيخ فضل عبد الله مرايا شيدي زي منا قطرة أكرم الله بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. أبنجزن دا شين يهل تاموك السما يهل تاموك قصة سنن يهل تدري درانا سنن كما شين واند يسورا تاكو أتك مهي فانكو سنن يكوت تسورا واند يكي شي كتين يتن تنشي أبنبو تا تهو الحي شين أبنجزي واند يكي رأيي يتن watu rayuwarsa ba ta da farko ba ta da ƙarshe. Kowane dan adam yana da rai amma sai gashi Ubangiji ya ce huwal hayy shine mai rai, mana duk wanda ma yake da rai to ba shi da rai, mana ba shi da rai wanda yake na dindindin. Amma shi Ubangiji laysa kamithlihi shay'un, mana rayayye ne mai rai ne wanda ransa ba shi da farko sannan ran kuma ba shi da ƙarshe. Amma duk wani mai rai to rayuwar tashi majaziya ce, amma haƙiƙanin rayuwa ita ce rayuwar Ubangiji, wato rayuwar da ba ta da farko ba ta da ƙarshe, rayuwar da babu lokacin da babu ita sannan kuma babu lokacin da za a yi a ce ba ta. Amma duk wani mai rai akwai lokacin da ba rayuwarsa sannan kuma akwai lokacin da za a yi ba rayuwarsa. Kullu shay'in halikun illa wajha, la ilaha illa huwa, babu abun bautawa sai shi. Yana ta ƙara nanatawa cewa babu abun bautawa da gaskiya sai shi, saboda dukkan abubuwan nan da ya faɗa to duk wani abu da ake bautawa babu wanda ya iya yin koda dai da ƙasa da ƙwayar zarra na wani abu da za a ce wane ne yayi ko abu kaza ne yayi daga cikin abubuwan da ake bautawa. Komai Ubangiji shine yayi, shi kadai, saboda haka shi kadai ne abun bauta ba wani abu ba. Fada'uhu, saboda haka ku bauta masa, ku bauta masa mukhlisina lahu din, kuna masu tsarkake addini a gare shi, a tsarkake maganganu, a tsarkake ayyuka ga Allah, mana duk maganar da zaka yi ya zamana ka yi ta ne dan Allah, duk aikin da zaka yi ya zamana ka yi shi ne dan Allah, wato ikhlasi. Komai zaka yi ya zamana ba dan wani ba, ba dan wani abu ba, ya zamana da yabo da suka duk ɗaya ne a wurinka. Idan kai aiki da wanda ya soke ka, da wanda ya yabe ka, duk ka ji iri ɗaya ne, to wannan shine alamun mutum ya kama hanyar ikhlasi. alama ta farko shine kaji cewa in kai abu da wanda ya yabe ka in dai halitta ne abu da kuma wanda ya soke ka in dai halitta ne abu to duk ɗaya ne wato da su kanshi da yaban shi duk ɗaya ne domin wanda ya yabe ka din ba dan shi kai ba wanda ya soke ka shi ma ba dan shi kai ba saboda haka abinda zai dame ka shine sukar ubangiji abinda kuma zai dame ka rashin yabon ubangiji ubangiji bai yabe ka ba ya soke ka shi ko ubangiji ya riga ya faɗa abubuwan da in kai zai yabe ka ya faɗa abubuwan da in kai zai soke ka dukkan abinda ake kira halal idan kai to ubangiji zai yabe ka ko ka fahimci yabon ko baka fahimta ba ya yabe ka dukkan abin da yake haram idan kai ubangiji ya soke ka ko ka fahimci sukar ko ka fahimta ya soke ka to saboda haka duk ibada ya zamana an yi ta akwai ikhlasi ba ruwanka da yabo da suka idan mutum yana yin abu yana jin daɗi in an yabe shi to kai ya dauka cewa ba shi da ikhlasi a'a abinda ake lura lokacin da zai yi aikin menene a zuciyarsa lokacin da zai faɗi magana menene a zuciyarsa sanda zai yi aikin ya fuskanci Allah ne da aikin sanda zai yi maganar ya fuskanci Allah ne da maganar shine abin lura shi yasa annabi yake cewa innamal a'malu binniyat lalle ayyuka kawai ana kula da su ne ta hanyar niyoyin da aka yi a wata ruwaya kuma bin niyya wato da niyya mufradi wato da niyyar da aka yi wannan hadisi shine yake nuna ikhlasi cewa niyyarka ta zamana Allah ba wani abu ba idan ya zamana niyyarka Allah ce to sai bayan Allah kuma suka yi ba abin da kai dama ba dan su kai ba in ya zamana niyyar ka Allah ce sai bayan Allah su abun bai musu daɗi ba sai suka soke ka dama ba dan su kai ba ina fatan gane saboda haka wannan ba karamin abu ne wato koda ka bautawa Allah amma sai ya zamana ka bautawa Allah din ba ikhlasi to da wannan bauta da rashin bautar duk ɗaya ne domin ubangiji baya karɓar abinda aka yi ba dan shi ba sannan shi dan adam al'adarsa ce haka Allah ya halicce shi duk sanda ka yi abu wanda san zuciyar shi ya kamo to zai yabe ka amma wannan yaban da ya maka fa ba na dindindin ba ne domin duk randa kuma ka yi wani abu ko ka faɗi wani abu wanda san zuciyar shi bai kamo ba to zai soke ka to wanda bai da tsayayyen ra'ayi ina ruwanka da shi Allah ne za ka kama shi ne hukuncin sha tsaye yake amma shi dan adam ma'auninsa shi ne zuciya tana son abin to sai ya yabe ka shi yasa kake ganin babu yadda za a yi ka yi abu 100% a su dan adam su yabe ka 100% za ka ga cewa sai sun samu mene saɓani a tsakaninsu wasu za su yaba wasu za su soka saboda ba su da tsayayyen ra'ayi ra'ayinsu shi ne abinda zuciyarsu ke so to waɗanda ka ji suna yabanka a wannan lokaci in ka duba za ka ga cewa abin ya musu daɗi ne wanda kuma suke suka ka abin bai musu daɗi ba ne to duk randa ka ƙara yin wani abu ko ka faɗi wani abu waɗanda su kuma waɗancan da da ba su ji daɗi ba yanzu abin ya musu daɗi to yanzu kuma abin yabo ne kai su kuma waɗancan yanzu sai su koma mene abin suka haka dan adam yake saboda haka ba ruwanka da shi in za ka yi aiki ko za ka yi magana Allah za ka duba mukhlisina lahu dina kuna masu tsarkake addini ga Allah da shirka wacce take bayyanan na shirka wacce take muqabala da muqamul islam da shirka kuma wacce take boyayya wacce take muqabala da muqamul iman da shirka wacce ta fi koyuwa wacce take muqabala da muqamul ihsan to a wajen aiki ana so duk ya zamana cewa ka kula da waɗannan abubuwa mukhlisina lahuddin. Kaga ni Qur'ani na cewa wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an, ku bautawa Allah kada ku hada shi da komai. Sai aka kawo abin da na kira komai, ba ruwanka ka bauta Allah, ba ruwanka da komai, ka ku hada Allah da komai. Ma'ana a samu tsantsan ikhlasi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ubangiji yace godiya ta tabbata ga Allah, ubangijin talikai nan, ko dai maganar bayin Allah ne ko kuma maganar ubangiji da kansa yana yaban kansa, domin ya koya wa halitta cewa ubangiji fa yana son a yabe shi. To kaga duk sanda ka zama kana son yabo, to yanzu ka mayar da kanka matsayin wa, matsayin abin da ubangiji ke so. Shi yasa ya kawo tahmidi anan, wato shi ubangiji shi ne yake son yabo saboda ya cancanta. Amma ita halitta yaban shi ita kuma take nema, ba yaban dan uwanta halitta ba. Amma shi ubangiji kuma yana son yaban halittarsa, yaban halittarsa, sannan kuma yana so ka yabe shi, ka gode mishi akan ni'imomin da yayi maka. Idan ka yabe shi ma zai kara maka. Amma shi dan adam in kana son yabon shi, kai ya kyauta abinda yayi kyau, ya ka tafi kenan, ba abinda zai maka, shikenan, ba wani abu da zai maka, ya ka ta kai wani abu da kai yayi dadi, shikenan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nan ubangiji ya kawo wannan saboda ya nuna mana cewa abubuwan da yayi mana din nan, ya halitta mana kasa, ya halitta mana sama, ya halici dare, ya halici rana, sannan kuma ya suranta mu, ma'ana ya halice mu, ya kyautata halittar mu, sannan bayan haka kuma ya azurta mu da abubuwa masu dadi, abinci mai dadi da abubuwan sha masu dadi. To me ya kamata mu yi ubangiji godiya? Sai ce alhamdulillahi rabbil alamin. Ubangiji wato Allah, godiya ta tabbata a gare shi wanda yake shine ubangijin talikai gabaki daya. Na'am.
Qul inni nahitu an a'budu alladhina tad'una min dunillahi lamma ja'ani al-bayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin.
Qul inni nahitu an a'budu alladhina tad'una min dunillahi lamma ja'ani al-bayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Wannan aya ta sauka ne lokacin da Al-Walid ibn Mughira da Shaybah ibn Rabi'a, wasu mutane ne manya-manyan kafirai daga cikin Qurayshawa, suka samu manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, suka ce mai, ya Muhammadu, ya kamata ka daina cewa a bautawa ubangijinka, kuma ka daina sukar abubuwan da muke bautawa. Abin da yafi shine kai ma ka shigo wannan bauta da muke yi a yi da kai, domin shi ne addinin kakanninka. To shi ne nan da nan sai Allah ya saukar da wannan aya. Allah ya ce, Qul ya Rasulallahi, ka gayawa Al-Walid ibn al-Mughira da Rabi'a ibn Shayba, wato nan ta hanyar lura da sababin nuzuli kenan, amma ta hanyar lura da umumin lafzi, wato ko kai mai saurara karatu, duk wanda ya nemi ka bautawa wani ba Allah ba, to abinda wannan aya ta kunsa ta umurce ka da shi shine zakai. Menene kuwa shine? Qul ya Rasulullahi, ka gayawa kafiran da suke cewa ka bautawa ubangijin su abubuwan da suke bautawa na gumaka, ka ce musu, inni nuhitu an abudal ladzina tad'una min dunillah, lalle ni an hana ni in bauta wa abubuwan da kuke kira a nan bauta, abubuwan da kuke bauta wa wanda ba Allah ba, abubuwan da kuke bauta wanda ba Allah ba, an hana ni in bauta musu. Lamma ja'ani al-bayyinatu min rabbi, an hana ni ne ko lokacin da hujjoji bayyanannu suka zo min daga wurin ubangiji na. wato hannun ya zo ne daga wurin ubangijinsa ubangijin halitta baki daya wa umirtu kuma an umurce ni ne an uslima li rabbil alamin wato an shafe mabulin bihi din sai dai a takadirin shi wato wa umirtu an uslima amri ko kuma wa umirtu an uslima ibadati an umurce ni ne miƙa al'amari na li rabbil alamin ga ubangijin halitta baki daya wato fawwala al'amari na zuwa gare shi wannan fassara kenan sannan kuma yana daukar an umurce ni ne miƙa ibadata ga ubangijin halitta baki daya wato duk wani abu da zan yi na ibada ba mai rabo a ciki sai ubangijin talikai ayatuna nuna mana ta hanyar umumin lafzi cewa ba a bautawa kowa sai Allah kuma duk wanda ya kira ka ka bautawa wani Allah to kaka yadda an riga an hana wannan kuma hani ne azali cewa ba a bautawa kowa sai Allah qul inni nuhitu an abudal ladzina tad'una min dunillah sannan kuma hanin yazo ne daga wurin ubangiji wato wannan magana tana nuna duk wanda zai ce kaza haramun ne to dole dokar ta fito daga wurin Allah ina fata gani duk wanda zai ce kaza haram ne to dole ne a samu nassi sarihi qadi'i daga wurin Allah ko daga wurin manzon Allah wato mutane su fahimci cewa kaza haram ne hurumi ne na Allah da manzon Allah ko a harkar duniya ce misali a shari'a ta duniya akwai kotuna misali a kotunan zamani akwai abin da ake kira magistrate akwai abin da ake kira babban kotu ta jaha sannan akwai kotun daukaka kara har ta kai ga kotun koli to da zaran ka je magistrate ka gabatar da wata shari'a zaka ji sun ce wannan ba hurumin mu bane wannan hurumi ne na babban kotu ko da mutum bai da lauya ya je misali ya samu mutanen kikiya ce a kakka wahala sai dai ka tafi kotu kaza irin wannan abu da ka kawo mana ba hurumin mu bane to mutane su sani ba hurumin su bane cewa kaza haram ne hurumi ne nawa Allah da manzon Allah duk abinda za a ce kaza haram ne to dole ne ka faɗi waye ya haramta in Allah ne ina aya idan manzon Allah ne ina hadisi ba a haramta abu da kwatance nassin ma da za a amfani da shi a haramta abu sai nassin ya zama na nassun sarihun qadi'un wato magana ta Allah ko hadisi na ma'aiki wanda yake a bayyane kuma qadi'i ma'ana mai daukar ma'ana guda ba mai harshen damu ba ina fata gare so da aka haramta abu ba karamin abu ne shi yasa dokar a wurin Allah shine duk wanda ya haramta abu sai ya zamana abun kuma halal ne to yayi ridda haramta halal riddani sannan kuma halatta haram riddani saboda ka shiga hurumin da ba naka bane da haka mutane su kiyaye da kwatance ba a haramta abu ai dalilin da yasa haram ai kaza kaza to da zarar mutum ya fara ka shiga shiriri ta kuma ka shiga shiriri ta dole ne nassin ya zama na zan maimaita nassun sarihun qadi'un misali giya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu kaga wannan in kace giya haram ne ga nassi sarihi qadi'i daga wurin Allah haka nan chacha ga nassi sarihi qadi'i daga wurin Allah hurmat alaikumul maitatu an haramta muku mushe kaga ga nassi sarihi kadi'i hurmat alaikum lumaitat wadam walahamul khinziri an haramta muku cin alade kaga ganarsi sarihi kadi'i ina fatan gane to da haka ne ake haramta abu amma in ka haramta abu aka tambaye ka waye haramta take baka ce annabi bane ko baka ce Allah bane to an yi buga shiririta na fata gani an buga shiririta ba a haramta abu da kwatance ma'ana a harkar haramta abu da wajibtar da abu abubuwa ne dama guda biyu dole nassi yazo kaza haram ne kaza dole ne to sai an samu nassi amma kaza halal ne ma'ana ja'izi bai buƙatar nassi domin dukkan abin da ba a samu nassi na annabi ba ko nassi na qur'ani cewa kaza haram ne to kaza halal ne domin ubangiji ba zai tilisafa maka kaza halal ne kaza halal ne kaza ubangiji zai iya yi amma bai ba sai ya bayar da ka'ida duk abin da ka ji ban haramta ba duk abin da ka ji annabi bai haramta ba to abin halal ne kakka nemi to me ya halatta kaza yanzu misali waina cin waina menene dalla ina ayar qur'ani da ta ce a ci waina ina hadisin da ya ce a ci waina me yasa waina ta zama halal saboda a qur'ani gaba ɗaya babu inda aka ce ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu waina ko babu wannan babu sannan babu inda annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ko falyakul kulle shay'in ghayra waina ko akwai babu shi yasa ta zama halal amma an kaji mutum yana cewa to ina nassin da ya ce waina halal ne to wannan mai neman rigima ne dukkan abinda misali Allah a list din abubuwan da Allah ya haramta ba shi a list din abubuwan da annabi ya haramta babu to wannan abin halal ne to amma kai kuma ba dama kuma ka ce abu wajibi ne misali dariƙar tijaniya ba ka da dama ka ce dole ne kowa ya yi dariƙa da sauran dariƙu ina fata an gane ba dama domin za ka tambaye ka to ka ce wajibi waye ce dole ne babu ina fata an gane amma in ka riga ka karɓa ta zama mene wajibi dalili saboda alwashi alƙawari domin ka karɓi da riƙar tijaniya yanzu ka yi alƙawari ne cewa kullum sai ka yi lazumin safe kullum sai ka yi lazumin yamma kullum sai ka yi wazifa duk ran juma'a sai ka yi zikirin juma'a ka yi alƙawari qur'ani ko ya ce wa afu bi adillahi idza ahadtum ya ayyuhal ladzina amanu afu bil uqud saba alƙawari menene a wurin Allah haramun ne laifi ne saboda haka duk sanda kai alƙawarin zaka yi wani aiki na da'a to dole ka ci gaba da yi na fatan gane saboda haka don Allah mutane su daina cewa kaza haram ne ko kaza dole ne sai in akwai nassi ka wajaba ka ce abu kaza dole ne ina ƙara maimaitawa sai in ka faɗi waye ya ce dole ne kamar yanzu kamsu salawati dole ne azhar lasar magriba isha'i subahi dole ne in aka tambaye ka nan da nan zaka ce ai Allah ya ce mene inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ka gani saboda haka dole ne azumi dole ne waye ce dole ne ai Allah ne ya faɗa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu azuwa ƙarshen aya saboda haka haramtawa da wajibci da wajabtarwa wannan hurumi ne na Allah da annabi amma magana halal to sai a duba list din ɗalibi ne ya sai form ya cika yana neman karatu a wata jami'a sai aka sanar cewa to duk wanda ya sai takarda yana neman gurbi a wannan jami'a to jami'a fa ta bayar da guraben karatu aje a duba idan ka je ka duba tun daga na ɗaya har zuwa na ƙarshe baka ga sunanka ba dalla da kai a ciki ai ba jami'a ba sai ta aiko maka cewa na fa baka samu ba na fatan gare in dai aka duba ba ta a ciki shikenan saboda kan aka duba dukkan abubuwan da Allah ya haramta wanda annabi ya haramta sai zamana wannan abun ba shi a ciki to na abun halal ne wannan shine amma hatsari ne mutane suna sakin baki kaza haram ne sannan an tambaye ka ka shiga kwatance na fatan gane da zaran ka shiga kwatance wannan hannu na ba hurumin Allah bane kenan hurumin ka ne yanzu kana neman ne ka gamsar da mutane su yadda sannan kuma ba hurumin ka bane to wannan shine abinda wannan aya take karantar da mu kaga ma'aiki Allah ya ce mishi kace inni nuhitu an abudal ladina tad'una min dunillah ko ka gaya wa kafirai ya rasulullahi cewa ni an hana ni in bautawa abubuwan da kuke bautawa wanda ba Allah ba waye ya hana ka lamma ja'aniyal bayyinat kuma bayyinatin ba wanda ka kaga ba min rabbi dan akwai mai albayyinatin shai fata gai dole bayyinatin sai ya zamana min rabbik akwai wanda ya rubuta tafsiri ya rubuta abubuwa ya haramta kaza ya haye kaza da ka tambaya zai ce gashi an ce a tafsiri kaza to wannan bai yi magana ba domin har yanzu dai ba a taba yi a tarihin duniya a ce kai kai magana kuma kai ne shaidar kanka ba dole ne shaidar ta taho daga wani wuri ko a kotun alkali ne wani kana da shaida eh ina da shi ni din nan mai gaskiya ne a abinda muke nema shaida to ina zuwa Allah taimaki malam sai ka shiga bayi ka rubuta ni wani duk abin da na faɗa gaskiya ne alkali ta alkali malam an dawo eh an da ya magana shaida eh gashi ma a rubuce sai ka bayar alkali zai tambaye ka to waye rubuta wannan alkali malam a bayi na shiga na rubuta ai kai ne dai har yanzu kai wannan shine abin da ya kamata mu lura misali maulidi in mutum ya ce maulidi haram ne to kake fada ka tambaye shi a hankali ka bi shi a hankali wane ne ya haramta dariƙa haram ne ka tambaye shi a hankali wane ne ya haramta duk abin da ka ji mutum ya haramta ka tambaye shi a hankali waye ya haramta wane ne ya haramta sannan kuma haramcin kuma sai an samu ijma'i shi yasa ake buƙatar nassun sarihun qa'iun domin an samu nassun sarihun qa'iun to dole a samu ijma'i amma idan akwai nassi kuma koda nassi din sarihi ne amma ba qa'i bane to babu shakka kowa zai iya fahimtar abin da ya fahimta kan misali in ka rubuta 6 da turanci wannan abu da ake kira 6 wanda yake can gefen taya zai ganshi 9 zai gani ni da nake nan me zan gani 6 so wannan ba idan yan sanda suka zo aka kama ana musu kai ka ce 6 wannan ya ce da Allah za su hukunta kowa daga inda ya kalla ne kowa daga inda ya kalla saboda haka sai da nassi sarihi qa'i wannan ba karamin abu bane wannan aya take karantar da mu da za a dauki abinda wannan aya take karantarwa kawai to da din rigingimin duniya basu da rigingimin duniya kakab wallahi babu su na'am wa umirtu an uslima li rabbil alamin mun fassara
huwa alladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyuka wa minkum man yatawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamman wa la'allakum ta'qilun
والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبتغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون تو أوبنجيجي ياي مانا بيانن آيوي علامومين إيكونسا waɗanda suke nuna cewa akwai shi kuma shi shi kadai ne ta hanyar halittu waɗanda muke gani farko ya kawo mana magana ya halici dare ya halici rana yini, sannan ya kawo mana cewa ya halici ƙasa ya halici sama, sannan ya kawo mana cewa ya suranta mu a cikunan mahaifanmu, sannan kuma ya kyautata wannan a surantawa da yi mana, sannan bayan haka ya azurta mu da abubuwa masu daɗi da abin sha masu daɗi da abinci mai daɗi. To yanzu zai gaya mana kuma yadda yake halittatta mu, domin mu ƙara fahimta cewa lalle akwai shi, sannan shi shi kadai ne kuma yana da cikakken iko. Ubangiji da yace babu abin bautawa sai shi din nan, wallazi khalaqakum, shine wanda ya halice ku min turabin, wato daga turbaya, nan ana maganar kenan asalin mu wato annabi Adam alaihi salam, sai zamana kenan wato an shafa wani abu an yi al-ijaz bil has, a wajen fasara sai zama huwal ladhi khalaqa aslakum min turabin, huwal ladhi khalaqa aslakum min turabin, shine wanda ya halice asalin ku. Daga ina? Daga turbaya. Asalin ma alamul ajsadi shine annabi Adam alaihi salam. Ubangiji yake gaya mana cewa ya halice shi ne da ƙasa turbaya. To nan ma kuma mu din ma an halice mun da turbaya din, ƙasa din. Domin abinda ake halittar mu da shi shine ruwan maniyi na namiji da ruwan maniyi na mace. Shi wannan ruwan maniyi ana samun shi ne ta hanyar abinci da ake ci, ko daga abinci sai a samu maniyi, daga maniyi kuma sai a samu gudan jini, daga nan sai a samu tsokar nama, sai a mayar da ita kashi, kashin sai a mai laftin nama, sannan sai a tsatsa ga dan adam din yadda ake so, haka ake yi. To shi wannan mani tunda ana samun shi ne daga abin da muke ci ko muke sha, to abubuwan da muke ci su kuma daga ina ake samu? Daga noma, daga ƙasa. Ƙasa da mene? Da ruwa. Sai su haɗu su samar da abinci. Ashe kenan da babu ƙasa babu ruwa, to babu shakka da ba za a same mu ba, domin da ba za a samu mani ba balle a yi ɗan adam ɗin da shi. Ashe dukkan mu ma kenan min turabin ɗin, daga ƙasa ne. Wallazi khalaqa kum min turabin thumma min nutfatin, sannan kuma daga maniyi mu kenan, daga maniyi, maniyi ne ake samu. Dan adam a saduwa guda dan abinda bai kai rabin cokali ba na wani karamin cokali ko babban cokali, in an tara a cikin wannan abun akwai kwayoyi kwayoyi na halitta nutfa din. Sai sa Ubangiji yake kiran shi da nutfa digo, za a samu wani a samu miliyan 40, wani har miliyan 90, wani har miliyan 120, wani har gaban haka, amma daga ciki guda ɗaya ne za a ɗauka a yi halittar shi, sannan kuma guda ɗayan nutfa ne, nutfa ɗan digo ne, digon kuma kan allura ya fi shi girma. Wato da za ka dangwalo tawa da allura sai ka diga haka, in ka dage allura abinda za ta bari, to maniyin, digon maniyin da aka yi mutum da shi, to wannan digon allura ya fi shi girma. Shi sa Ubangiji ya ce to bari in gaya muku yadda na yi ku fa, daga nutfa ne, daga nutfa, min nutfatin thumma min alaqatin, sannan kuma daga gudan jini, wato maniyin ne in ya kwan 40 sai a mayar da shi kuma gudan jini, thumma yukhrijukum tiflan, to nan Ubangiji ya takaita bayani, sannan kuma sai Ubangiji ya fitar da ku tiflan, kuna jarirai. A wani gure yana gaya mana yadda halitta yake, yana cewa walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tinin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata izaman fakasaunar izama lahaman sun ma'in sha'anahu kalkan akar fata barakallahu a sanil kalikin shi ne abinda ubangiji ya fada a wani wuri lalle mun halicci mutum wallahi mun halicci mutum min sulalatin min tsinin wato daga ƙasa wacce aka ɗiba daga wurare daban-daban fuskokinta daban-daban domin sanda zai annabi adam alayhi salam an ɗibi jar ƙasa an ɗibi farar ƙasa an ɗibi duk wani nau'i na ƙasa dai shi yasa kake ganin ƴaƴan shi launin mu daban-daban ne wani fari wani baki wani jajawur wani wulif gashi nan dai saboda asalin mu ƙasa ce daban-daban min sulalatin min din summa ja'alnahu nudfatan sannan kuma daga baya wato mu kenan sai muka mayar da shi muna halittar shi ne ta hanyar sanya shi ya zama na nutfa fi kararin makinin a cikin wani wurin zama ingantacce shine mahaifa kenan fi kararin makin summa khalaqanal alaqata mudgatan sannan kuma daga baya sai mu mayar da halittar wannan mani sai mu mayar da shi ya zama na mene gudan jini summa khalaqanal alaqata mudgatan sannan sai mu mayar da wannan gudan jini ya zama na mene tsoka tsoka ta nama na tsokan nama summa khalaqanal mudghatan izaman sannan kuma sai mu canza halitta tsokan nama zuwa kashi fakasaunal izama lahaman to daga baya kuma sai mu wa wannan kashi sutura da nama mu lullube shi da nama wato ban an yi kwaran gaudin mutum shine kuma sai abu a rarrife da nama kamar yadda kafinta ya rafta daga baya sai ya zo ya rufa raftar da kwano to haka ake yin rafta ta dan adam sai a zo kuma a yayyabe shi da nama summa insha Allahu kalkan akar sannan daga baya kuma sai mu mayar da halittar su zuwa wani abu daban ni masa hakora amma mu koya hakoran ba za su fito ba sai lokacin bukata mu koya hakoran sannan mi masa gashi mi masa komai mi mai kunne mi mai hanci mi mai labba mi mishi yatsu mi mai komai mu sassa mai jijiyoyi ayi wayarin ko ina abubuwan da ke kai komai haka muke mai tun aka yi mishi haka ne to shikenan summa yukrijukum tuflan to bayan an gama halitta kuma gaba daya sai ubangiji ya fito da ku duniya tuflan kowannan ku yana jariri karami kaga bai ce summa yukrijukum atfalan ba domin tifl mufradi ne jam'in shi shine atfal amma ya ce summa yukrijukum sannan ya fitar da ku sai ya ce tiflan kuna jariri daya wato nan lura da kowanne dalilin me yasa ubangiji bai ce atfalan ba ya ce tiflan saboda kowa ya zo duniya ta kanshi yake na fatan gane sannan kuma ya nuna mana dalili na biyu cewa duniya mutane guda biyu ba su taba zuwa a lokaci guda ba duk haihuwa ko tagwaye ne ba lokaci guda suke zuwa duk duniya saboda ikon ubangiji ba mutane guda biyu wanda za ka samu a lokaci guda suka sauko kowa daban-daban yanzu walaƙad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala mara wallahi za ku zo mana ɗaya-ɗaya-ɗaya-ɗaya kamar yadda muka halice ku da farko kowa ya zo ne one by one ba mutane biyu duk duniya ba taɓa haihuwar mutane ko da date ɗin haihuwarsu ɗaya ne yau an haife su rana guda tun aka bincika za ka ga ba awa guda aka haife su ba in awa guda ne ba a minti guda aka haife su ba in minti guda ne ba sakan guda aka haife su ba kowa ya zo ne daban-daban to shi yasa ubangiji ne ya ce summa yukrijukum tiflan sannan kuma daga baya sai ya fitar da ku kowa a cikin ku yana jariri daya wato kowa zai zo ne shi kadai to idan mutum ya fito a matsayin jariri din sai ya ta rayuwa wanda Allah ya ga dama kamar da zai fada a nan gaba summa litablugu ashiddakum sannan Allah kuma ya ta renan ku domin ku kai matukar karfin ku matukar karfi wato daga shekara 18 zuwa shekara 30 shine lokacin matukar karfin dan adam 18 zuwa 30 shine a lokacin da dan adam yake ganiye karfin sa a wannan tsakani. Amma daga haihuwarsa zuwa shekara 18 to din yana wato mataki ne na abinda ake kira na yarinta din har ya zuwa shekara 18. To daga 18 kuma zuwa shekara 30 shine matukar ganiyar karfin sa. In ka duba ko rikici ne, in aka kama mutane masu rikici kone-kone da fashe-fashe da me, zaka samu masu yin waɗannan laifin da aka kama mafi yawan su shekarun su zaka ga tsakanin 18 zuwa 30 ne. Zai yi wuya ina fata an gane, zai yi wuya ka gani cewa wayannan suna ciki. Abinda ake amfani da ƙarfi ba dabara ba, abinda ake amfani da mene ƙarfi. Za ka iya samun tsoho ɗan shekara 80 yana garkuwa da jama'a, domin garkuwa da jama'a ba a buƙatar ƙarfi, shi yana buƙatar menene ƙarfin ƙwaƙwalwa. Amma ƙarfi daga shekara 18 zuwa shekara 30, ko ƙungiyar ƙwallo ce ka je ta ɗauke ka, in ka wuce 30 ba za ta ɗauke ka ba. Ina fata an gane, ƙungiyar ƙwallo za ka gane ce, kuma ko aiki ne za ka gane an ce to muna neman ma'aikata, amma daga ɗan shekara kaza zuwa kaza za ka ga da wuya ɗan shekara 30 ya shigo a cikin wanda ake nema. So wannan shi ne wato gayar ƙarfi na ɗan adam. To daga nan kuma sai ya tafi abinda ake kira wato kaman sai ya tafi abinda ake kira rakiya. Shi yanzu ya bar gayar ƙarfi, amma bai isa kuma inda za a kira shi shaikhun ba, ma'ana tsoho, domin shi sai ka kai shekara 40. To daga shekara 40, idan mutum ya kai shekara 40 to ya shiga shaikhuka kenan, don haka a wannan shekarun ne ake bada annabta. Daga shekara 40 hankali ya cika, ya yi komai, ƙarfi na jiki ya rage, amma kuma ƙarfi na ƙwaƙwalwa yana ta ƙaruwa. To daga nan kuma har ya zuwa tafiyar mutum, to shine nan Ubangiji yake ga mana walitablugu a summa litakunu shiyuka, sannan kuma Ubangiji ya ta ci gaba da renanku har ku kai mene tsofaffi, shiyukan tsofaffi, ku kai daga shekara 40 har ya zuwa gaba. Idan mutum ya kai shekara 40 to ya shiga abin da ake kiran shi mene dattijo, tsoho. Daga shekara 40 ya shiga wannan abin nan din, shi yasa zaka gani daga nan ne ake bayar da annabta, banda misali kamar Annabi Isa alaihi salam da kaman Annabi Yahaya alaihi salam. To duk sauran waɗanda aka ba annabta zaka ga sai mutum ya kai shekara 40, wato sai ya zama tsoho. Amma duk wancan shekaru ba za a, domin Ubangiji ya koyar da mu cewa ga matakin rayuwa da sauransu. Wa minkum man yutawaffa min qablu, daga cikinku kuma akwai wanda ake karɓar ran shi min qablu, kafin wani haka Ubangiji sai ya shiru wani haka, wato tun daga sanda aka faro lissafi. Summa yukhrijukum qiblan, sannan ya fitar da ku kuna kowannan ku yana jariri, matakin farko kenan, sannan ku kai mene tsananin ƙarfinku, sannan ku kai mene tsofaffi. To ashe kenan akwai wanda wa minkum, akwai daga cikinku manyuta wafa, wanda ake karɓar ransa min ƙaulu kafin ya kai matuƙar ƙarfin nashi, wani kuma kafin ya kai tsufa, wani zai tsallake matuƙar ƙarfi, zai tsallake shekarun daga 30 ɗin, wani kuma kafin ya kai 30 ya rasu. Amma duk wanda ya zo duniya dai to kaga ya riga ya zo, saboda haka yana cikin wato rayuwa wacce ake kira ta jarintaka, ta yarinta. To akwai kuma guda biyu, wanda mataki guda biyu, to wasu ba sa kaiwa, saboda haka duk wanda ya rasu bai kai shekara 18 ba to shine wanda ubangiji yake magana man yi tawafa min kabu bai kai 18 ba shi yasa kaga turawa sun dauka daidai da sa qura'a zaka ji an ce sai ya kai shekara nawa 18 in bai kai shekara 18 ba ba zai sa qura'a ba walitabdugu ajalan musamman sannan kuma ubangiji ya ci gaba da renan ku domin ku kai wani ajali ambatacce menene ajali ambatacce shine ajalin da aka yanka wa kowa wani zai kai shekara 100 wani zai kai gashi nan dai wani zai kai 70 wani zai kai 80 wani zai kai 100 da kaza amma dai a yanzu a duniya a zahiri wanda yafi dadewa shine mutumin wata kasar Faransa wanda ya kai shekaru 122 wanda ba tantama wannan a zahiri shine amma ana iya samu wanda yafi haka amma shi wanda aka sama zaka ga sai dai kwatance an haife shi lokacin da ko a ce sarauniya ta zo ko lokacin da ake tsawon nan mana dai ba ta kame man ba kaga ba yawa amma wanda aka aje record wannan an haife shi ranar kaza ga watan kaza karfe kaza to a duniya a yanzu shine wanda ya kai shekara 122 sannan ya rasu amma idan aka kawo na aka ce to ai wani ya kai shekara kaza da ka tambaya to da dai aka haife shi to rikici ya fara an haife shi ne sanda aka yi guguwar nan to ce guguwa ana bukatar wani rana ka haife shi so kaga wannan ba tabbas ba za sa shi a lissafi ba tunda ba ma ta kame mai ba san ran da aka haife shi ba akwai wanda zaka yanci ai yo sha ka haifa da eh to sanda dai sarauniya ta zo wa na ya shekara 4 da abin nan to sai aka haife shi to kaga yanzu da shiga kwatance kawai kaga yanzu domin an baka takarda wani takarda na cikawa ko zaka buɗe account a banki ko za ai ma katin dan kasa ko za ai ma wani abu wajen da aka sa ranar haihuwa ai ba za ka sa ran da aka yi guguwa ba za ka sa wannan ba ko kuma a ranar da aka yi rikici tsakanin ina ganin sanda aka yi rikicin NPC da Nehu wanda aka kashe 'yan tauri 6 a rana aka haife shi ta gadi wannan shi ma ba a lissafi da wannan dole sai an samu wacce rana ne shi yasa aje katin haihuwa na yara yana da amfani duk wanda aka yi mai haihuwa ya yi kokari a asibiti in a asibiti ne amma ba asibiti ba ne an haihu lafiya misali to ya yi kokari ya san rana da lokaci da abin nan yaro ko yarinya nan gaba za su ji daɗi cewa sun san rana da ma lokacin da aka haife su shi yasa yanzu kaga duk wani abubuwa tura sun zo da shi amma daga littafinmu suka samu lissafi yana da kyau ko yaya ake ganin kima ka wuri kai yau sha ka haife ka eh to sardona na da sati 3 dai to ba a fahimci wa nan lissafi ba na'am wali tablugu ajalan musamman ka gani ajal musamman ajalun musamman al'ajalul musamman wanda aka ambata ajali wanda aka ambata an shekaru kaza da sauransu to kaga idan an san randa misali na ma'aiki an haife shi alaihi salatu wassalam wa ali tayyibina tahira ran litinin 12 ga watan rabiul awwal kaga an san date na haihuwa an san ranar da aka haife shi sayyidina rasulullah ya rasu 12 ga watan rabiul awwal shi ma kaga an sani na'am wala'allakum taqilun walitablughu ajalan musamma wala'allakum taqilun kuma ubangiji yakan kyale ku ya tare nan ku ci gaba da rayuwa har zuwa wani ajali ambatacce wala'allakum taqilun domin ku zamana masu cikakkun hankali domin ku zamana kuna da mene hankali wato abaka kai ta rayuwa din nan daga cikin fa'idarsa shine dan ka kara hankali domin idan baka yi hankali ba abinda kake yi din nan daga haihuwa zuwa 18 ko daga 18 zuwa 30 ko zuwa 40 lokacin da zaka shiga halin tsufantaka to zaka ga cewa idan ka shiga hali na gaba to ko ka yadda ko karke da ba zaka iya yi ba mutane ganin abinda da yake yi na kurushiyar yanzu ba zai iya ba dan yaro ne ya gagara unguwa nan da nan ya fudda wuka ya yanki mutum nan da nan ya fudda kaho ya soki mutum ko ya gudu to a bar shi in yi tsawon rai ya kai shi shiga wannan na shekuka din nan to ba in ka bashi kahon ma ya suka ba zai ba idan mutum ya shahara da zuwa daji neman namomi ko yana da kuruciya to amma in ya kai wannan matsayin na tsufa din nan da an hura kahon sai dai ta makyarkata a zaune ba yadda zai yana kuka in an ce zo mu tafi zaka ji yaro da da ne shi kanshi yanzu ya san ba zai yi ba sai dai ta tsuma sai dai ta tsuma saboda haka ne tun kafin mu ce kai wurin nan lokaci duk abin da yake wanda yake babun nan bai yi kokari ya bari wallazi
wallazi huwa wai mit فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هو الذي يحيي وبنجي wanda shine yake halitta kudin nan shine kuma wanda yake rayarwa shi yake rayar da kowa yake rayar da komai shi yake rayar da halittarsa musamman halittar dan adam wadda da ita ake magana kanta ake magana anan yana rayar da mu so biyu ya rayar da mu a cikin mahaifiya muna mani lokacin ba mu da rai har sai mun kwana 120 40 so uku to sai a turo mala'ika ya hura mana mene rai kaga ubangiji ya rayar da mu kenan rayarwa ta farko sannan kuma idan muka fito duniya iya ajalin da ya yanka mana ajalin da ya yanka mana in ya kare sai ya dauke rayuwar tamu ma'ana sai mu rasu sannan kuma daga baya za a busa kaho kowa ya tashi kaga rayarwa ta biyu kenan ubangiji shine wanda yake rayarwa sannan kuma ubangiji shine wanda yake rayar da zuciya domin dan adam idan zuciyar shi ta yi kyau dukkan jiki ma ya zama mai kyau kenan to ubangiji shike rayar da zuciya ya kashe nafsu mana ya kashe san abinda rai ke so zuciya tana raye to nafsu a mace yake in kaga dan adam yana bin son zuciya to babu shakka yanzu zuciya ce a mace nafsu ne ke da rai to ubangiji shine yake rayar da zuciya in ya rayar da zuciya sai nafsu ta mutu in nafsu ta mutu to sai ya zamana ba abinda zuciya za ta so ko ta yi sai abinda Allah da ma'aiki ke so domin dama nafsu ne bala'i inna nafsa la amaratin bisu to ubangiji shine ke rayar da zuciya ya kashe nafsu amma in zuciya ta mutu to nafsu ne kenan ko bahaushe zaka ya ce zuciyar shi ta mutu ai zuciyar shi ai ta mutu wallazi yuhi shine wanda yake rayarwa wa yumitu kuma shine wanda yake matarwa shi ma matarwa so biyu yake wa dan adam ya matar da mu a cikin alhamdulillah lokaci ya abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana albarkar sai na rasulullahi Allah ya sa mu cika da imani albarkar annabi Allah duk abin da ke damun kasar mu Najeriya da sauran wurare na duniya Allah kai mana maganin su dan matsayin manzon Allah Allah ka kara annabi matsayi albarkar manzon Allah albarkar Shehu Tijjani albarkar Shehu Ibrahim Allah ya sa mu cika da imani waɗanda suka zo daga nesa Allah ya maida su lafiya dan matsayin annabi Muhammad na'am wa alaikum salam amina barka fatiha da salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima uglik والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.